Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da ƙwararre kan noman zamani Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, wanda shine shugaban kamfanin Ansar Technology da ya fice kan harkokin noma da kiwon dabbobi. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗan koma baya kaɗan, inda wakili ya mu Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi Alhaji Ahmad tambaya kamar haka.
Ba amfani da duk wani fasahar zamani ba tare da an fuskanci ƙalubale ba, ta ya kuke tunkarin wannan matsalar? Kamar misali, kun tattara bayanin manomi ko akwai na'urar aiki a wani gurin da ya tsaya yayin aiki? Idan kuka samu ƙalubale ta nan, ta ya kuke ɗaukar mataki?
Dalilin sa wannan na'ura shi ne dan in akwai ƙalubale ka san yadda za ka yi takalin shi tun da wuri. In ba canja ma kifi ruwa ba, lokacin da ya kamata canja ma shi ruwa ba, cuta ne ya kama su. Saboda haka na ta na'uran ka ka gano kifin da ba canja masu ruwa ba lokacin da ya kamata, sai ka gaya masu da wuri sai su zo su canja ruwa. In ba ba kifi abinci lokacin da ya kamata ba su abinci ba, ba za su yi girma ba. So saboda haka nan na'ura zai gaya maka cewa yes, kifi ya ci abinci ko bai ci abinci ba. Kin ga an ga minimizing wannan risk na abubuwan da zai sa kifin bai samu abinci ba. Haka shukoki yake, duk kome kamar da na ga maki da duk wannan shukan gaba da kamar mutum kamar na renon mutum, haka yake. Duk yaro yau in baki bashi abin, baki ba yaro abinci safe, baki ba shi sai rana, kake san kin bashi na ranar yana ciwo na ya kama. To haka ma masara ko dawa ko wani abin da kake, in yar duka ya kamata ba su abinci, in baki ba su ba ki san ki jawo rigi. To saboda haka na mun ya sa muka sa na kura muna monitoring shine mun gano cewa wannan abubuwan da ya kamata a bayar an ba shi lokacin da ya kaso. So yanzu kuma na'uran ma shi da kai shi zai tuna maki cewa ina so abinci gobe, to kin ga kake shiga cewa yau zan ba da abinci ko gobe zan ba da abinci. In ba ki bayar gobe ba, ki san abin da ya kamata ki san ba za ki same shi ba.
Wato na'uran ba za ta yi aiki ba?
Ba zai yi, zai ci gaba da aiki. Amma dai misali, in masara na baki buhu 70 a hekta guda, to in ba ki sa taki satin da ya kamata ki sa taki ba, yana dawo buhu 50. Kakin san keke cika da keke ba ka sani abin da kyau. Sannan kuma na'ura mu kuma zai gwada maki wurin ga yanayin noman masara ko ba zai noma masara ba. Misali, mutane da yawa su je su sa masara wurin da ya kamata shinkafa za sa. To shi na'ura tun farko zai ga maki kin sai test. So test na zai gwada maki cewa a wurin ga bai dace da masara ba, saboda ruwa na kwantawa na. Ko ku kasa wurin ga mutuntun kasa ne ba kasan da zai awo ba. Duk wani awon gaba dai bayani yanzu duniya riga kawo ruwa da su ki duba ne gaba dai zaki ga ci.
To ta ya kuke gyara na'urorin ko fasahohi idan suka samu matsala? A nan Najeriya kuke gyara ko sai kun kai wata kasar?
Na kuro ne mun ne muka kirkiro shi dake. Mun ne muka yi developing ba so shi muka yi ba. Nan gida muka zana abin muka yi developing na shi, shine software development. Mun ne muka zo na muka yi tunani me yadda dai a Najeriya. So ne ka je kaso na Israila misali, to dai aiki ne da yanayin da can. To mu kuma nan da fasaha da dubaran da rayuwa muka yi tunani ya zai me ya dace da mu. Misali, lokacin da aka karuwa can ba lokacin da aka karuwa nan ba, lokacin da aka sayi can ba lokacin da aka sayi nan ba. So kin ga abun da za mu yi develop, abin da muka yi develop shine abin da ya dace da yanayin. So mu ne muka yi abun mu. Saboda haka kowa na shi aiki ya saya, muna da majiya, akwai da wuri ajiya kamar wani ke yanzu kin kirki safe zai kai ki ga iCloud in a distinct company. Mu ma haka yake, in kai kirki zai je yana gizo ne sai je sai can ko wannan na gura ya lalace ko an sace shi ka haya bai da amfani bai abu bayani da muka so yana cin ajiya.
To a yanzu za a iya cewa manoma sun karɓi wannan ayyukan da kuke na fasahar zamani hannu bibbiyu ba tare da an fuskanci wani tsaiko ba?
Manoma suna son cigaba. Kowane manoma a san cigaba, an kaɗi ba duniya da aka yi to manoma zai yi noma ya samu masara buhu 30 a hekta guda, ya ta cewa ya samu. Yanzu ana samun buhu 10, to zai ce ma ke dubara buhu da ci gaba ne ya samu, kowa na son ci gaba. Masara guda kawai da ga manoma a arewa yau shi ne rashin tsoro. Saboda bai bari su zauna manka yin sai kwanta don su ga ya wannan nakuran su aiki, su bi nakuran nan su ga ya abubuwan na ta aiki. Manoma ya gama noma yau, an zo an kashe shi ko kuwa an kore shi, an lalata gonan shi, ya koma wani wuri ya yi disentin, ya ga kowa ya koma sai sai mutane su zauna a daji, kowa koma birni su zauna, kuma birni na babu wanda za su yi noma.
Daga ƙarshe, wace shawara za ka ba gwamnati musamman kan lamarin tsaro da ke addaban manoma a Najeriya? Domin wasu na ganin gwamnati ita kaɗai ba za ta iya hawo ƙarshen matsalar tsaro ba, sai al'umma sun ba da tasu gudunmawar.
To, ni a ganina harkar tsaro akwai wanda aikin su ne sai za a ba da shawara. Amma an ka duba ‘yan sanda ko sojoji da gari ba za su yi sa ba, kasanmu na da yawa, za ka samu kawai da mutane masu jam times din ba. Kaga haya sun da zaka aje masu wuri na shine dan sanda guda ko soja guda. Ina yin kokari kenan. To saboda haka in za a bi shawara ta, ya kamata mu yi adopting kamar wasu kasashe na Malaka Bindiga. Manoman nan su sai kansu. Haka ya haka nan duk wannan abubuwan da aka yi, duk wani da wani abu zai taso, to su ne su zo su hito su kare kansu, su kare kansu.
To ba ka ganin Najeriya ba mu kai ga wannan matsayin da kake magana a kai ba? Gani idan aka ba wa kowa damar mallakan bindiga, wani zai iya wuce gona da iri har ma iya jawo rudani a ƙasa.
Mun ka diba kasashe kamar ƙasa Amurka, ai mun aka wasu da suka fito a cikin situation. Amma ka diba percentage na mutane na aka fice can, da percentage mutane na da aka kece ba su da abin da za su kare kansu a Najeriya. Sabune za a diba kenan, duk abin da ya advantage yana da disadvantage. Amma dai abin da ya ci muna yau ya kamata ce a ba mu dawa mu kare kansu, especially manoma.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku cigaban shirin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin Ansar Technology, Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, da kuma wakilin mu Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim, sai kuma Jude Leather Creation da ta daidaita mana sauti, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sai wani makon idan Allah ya kai mu.